takardar shawara da waɗannan kamfanonin sadarwa ƙarƙashin ƙungiyar masu lasisin sadarwa ta Najeriya suka aika wa hukumar sadarwa ta ƙasa wanda suka yi walakabi da tasirin tattalin arziki da tsaro a ɓangaren sadarwa na son farashin layin waya ya tashi daga naira 6.4 zuwa naira 8.95 yayin da farashin saƙon kattakwana wato SMS ko text zai tashi daga naira 4 zuwa naira 5.61 ƙungiyoyin sun ce taɓarɓarewar tattalin arziki da cutar corona ta kawo da kuma yakin Russia da ƙasar Ukraine ne suka haifar da hauhawar farashin makamashi da yasa kuɗaɗen gudanar da ayyukan su ya hau da kashi 35%. Masanin harkar sadarwa mai zaman kansa a Abuja Awal Abdullahi ya yi ƙarin haske akan hujjoji da ƙungiyoyin suka bayar.
Har ga Allah akwai dalilai da yawa da zai sa hakan ya faru. In kika lura a wannan ƙasa kusan a kwanakin nan komai ya tashi saboda dalilai wajen guda uku. Na farko matsalar dola da ake ciki wajen exchange rate kenan, a yanzu haka a ita parallel market tana kaiwa har 580 kenan, wanda kuma kusan yawanci a waɗannan operators din da shi suke amfani don su samu dola isasshe su siyo kayayyakin aikin su. Sannan akwai kuma haraji da aka tsara musu ta wajen kamar na levy kenan da sai ka biya akan shi. To kin ga akwai wannan, sannan bisa ga wannan larura da aka shiga ta tsadar diesel, wanda diesel da tun yana 210 zuwa 220-30 haka, yau gashi ana siyan diesel har zuwa 680.
Daya cikin masu ruwa da tsaki a ƙasa kuma wacce take amfani da wayar sadarwa, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, na mai ra'ayin wannan shawara bai dace ba a yanzu.
San ma yin ƙarin ma bai taso ba. A wannan murran da ake ciki da wanne bayan Allah za su ji a Najeriya bayan da su suka fi yawa saboda Allah. Kayan masarufi, abubuwan rayuwa ma ya duk kowane ya ciji. Hatta bakin ruwan da zaka sha da zaka yi amfani a gidaje ya gagara. Kuma a zo a ce wannan wayar ma da muke magana da ita wanda yakan rage mutane raɗaɗin tashi daga wannan gefe zuwa wancan gefe na tafiyar da harkokin su na yau da kullum. A yi abubuwa ba sai ka tashi ka kashe kuɗin mota ko ka kona man motar ka mai tsada ka je ba. Kuma shi din ma yanzu kuma ana so a ƙara masa kuɗi a daɗa matse mu a daɗa ɗaure mu. Gaskiya wannan zance ma bata taso ba.
Amma ga masanin kundin tsarin mulki da shari'a Barista Mai Nasara Umar ya ce ƙungiyoyi ba su da hurumin ƙarin kuɗin waya.
Ƙungiyoyi irin waɗannan ba su da ƴanci da za su iya ƙarawa, amma idan kamfanoni wani waɗanda suke su suke ba da waɗannan abubuwa din na sadarwa kamar MTN, kamar Glo, kamar Etisalat, kamar Zain, to waɗannan suna da hurumi da za su iya cewa sun ƙara farashin abinsu kaza. In gwamnatin Najeriya ta iya tsayawa ta tattauna a madadin talakawa ta rage kuɗin, to alhamdulillah. In kuma ta kyale suna da ƴancin da su kare, amma ƙungiyoyi na masu amfani da waɗannan ba su da wannan hurumi.
Shi ma shugaban hulɗa da manema labarai na hukumar kula da sadarwa Ike Adinde ya ce damuni ta wayar tarho cewa hukumar sadarwa ta ƙasa ce kaɗai ke da hurumin ƙara kuɗin waya a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.